Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM, Niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zango FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Lahadi 8 ga watan Satumba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
To, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya soke wata ganawar sirri da suka shirya yi yau Lahadi da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da wasu manyan shugabannin kungiyar Taliban a jihar Maryland da ke nan Amurka. Ana son ran mahaukaciyar guguwar Dorian za ta kusanci lardin Newfoundland da Labrador a kasar Canada yau Lahadi daga nan ta nufi yankin arewa da tekun Atlantic. A can Hong Kong kuma 'yan raji masu muradin demokradiyya sun tattaru a wajen wani karamin ofishin jakadanci Amurka a birnin a yau Lahadi a yayin da suke kokarin ganin kasashen duniya sun matsawa Beijing lamba.
To, a cikin shirin namu na yau za ku ji a Nigeria watanni 8 da suka wuce jami'an tsaro sun damke masu garkuwa da mutane 1,154 a fadin tarayyar kasar. Sannan kuma za a ji rahoto akan bikin da aka kaddamar na dawowar kwanciyar hankali da zaman lafiya a jihar Zamfara. Bayan haka za ku ji inda jirgin saman kamfanin Amex ya yi saukar gaggawa da alhazai fiye da 500 a Mina. Muna kuma tafe da rahoto akan yunkurin da wata hukuma take na taimakawa 'yan gudun hijira a jihar Borno. Sannan kuma za ku ji shirin Idan Kwaya ta narke fa, wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta uni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya soke wata ganawar sirri da suka shirya yi yau Lahadi da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da wasu manyan shugabannin kungiyar Taliban a Camp David, wato wani kebabban wuri don shugaban Amurka. A wasu jerin sakonni da ya rubuta a shafinsa na Twitter jiya Asabar da yamma, Trump ya bayyana cewa ya soke shirin ganawar a Camp David da ke jihar Maryland ba tare da ɓata lokaci ba, biyo bayan wani harin bom na mota da aka kai a birnin Kabul, wanda ya yi sanadiyyar kisa mutane 12 ciki har da wani sojan Amurka. Shugaban ya kara da cewa idan har 'yan Taliban ba za su iya amincewa su tsagaita wuta ba a wannan muhimmin lokacin da ake ganawar neman sulhu, har ma suka kashe bayan Allah guda 12, to ta yiwu ma ba su da karfin ikon da za a yi wasu shawarwarin cimma wata yarjejeniya mai ma'ana da su. Har nan da shekaru nawa suke so su yi ta yaƙi, a cewar Trump. Waɗannan sakonnin na Twitter da Trump ya rubuta tabbas ba a yi zatansu ba a game da batun shawarwarin da ake ci gaba da yi a birnin Doha na ƙasar Qatar tsakanin jami'an Amurka da 'yan Taliban, abinda ƙungiyar mayakan ta bayyana a matsayin mai muhimmanci, a cewar David Sedney, muƙaddashin shugaban jami'an Amurka da ke Afghanistan. Ana son ran mahaukaciyar guguwar Dorian za ta kusanci lardin Newfoundland da Labrador a kasar Canada yau Lahadi daga nan ta nufi yankin arewa da tekun Atlantic. Ana kuma sa ran guguwar ta Dorian za ta ragu sosai ƙasa da ƙarfin guguwa a yau Lahadi, a cewar cibiyar sa ido akan mummunar guguwa ta Amurka. Guguwar ta dirawa gabar tekun Canada jiya Asabar da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da kuma iska mai ƙarfin gaske da har suka janye wato wani babban ƙarfin gini da suka kai shi gefen wasu gidaje da ake ginawa a Halifax, babban birnin lardin na Nova Scotia. Kamfanin samar da wutar lantarkin Nova Scotia ya fadawa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa mutane 300,000 a birnin Halifax, mai yawan al'umma 400,000, su ne suka kasance babu wutar lantarki a daren jiya Asabar. Kafin guguwar Dorian ta isa Canada, ta bi ta kan yankunan kudu maso gabashin jihohin Massachusetts da Maine da ke Amurka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington. Faraji masu muradin demokradiyya a Hong Kong sun tattaru a wajen wani karamin ofishin jakadancin Amurka a birnin yau Lahadi, a yayin da suke kokarin ganin kasashen duniya sun matsawa Beijing lamba biyo bayan watanni ukun da aka kwashi ana zanga-zanga da wani lokaci ma ta rikide ta koma tarzoma. Miliyoyin jama'a sun hau kan titunan Hong Kong a cikin makonni 14 kenan suna zanga-zanga. Wani abu da ya zama kalubale mafi girma ga China tun bayan da Birtaniya ta mika mata yankin a shekarar 1997. An dai fara wannan zanga-zangar ne sakamakon wani mataki da yanzu ma aka soke, wanda ya amince a kai masu manyan laifuka China don su fuskanci shari'a, abinda 'yan adawa suke gani kamar wani mataki ne na Beijing na kwace 'yancin yankin mai cibiyar hada-hadar kudade ta kasa da kasa. Dambun mutane wasansu dauke da tutar Amurka sun tattaru a wani fili a birnin na Hong Kong, daga nan suka tattaka zuwa wani karamin ofishin jakadancin Amurka da ke kusa. Suna yin kira ga shugaban Amurka Donald Trump akan ya taimaka ya enter da birnin. Wata babbar jami'a a jam'iyyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya ta Birtaniya ta yi murabus daga mukamanta saboda ba ta tunanin da gaske Prime Minister kasar yake game da cimma yarjejeniyar ballewa kasar daga tarayyar Turai. Sakatariyar harkokin ayyuka da fansho Amber Rudd ta faɗa a yammacin jiya Asabar cewa ba abin da Boris Johnson ke yi na ganin cewa an cimma yarjejeniyar fita Birtaniya daga tarayyar Turai. Babu wata hujja da ke nuna akwai yarjejeniya a cewar Ms. Rudd. Ta kara da cewa babu wasu shawarwari da ake yi a hukumance yanzu haka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Nigeria, Inspector General na 'yan sanda ya bayyana wa manema labarai bayan ganawarsa da masu ruwa da tsaki a kudu maso yammacin kasar da cewa an samu nasarar kama masu garkuwa da mutane fiye da 1,000 a kasar, kamar yadda wakiliyar sashin Hausa Madina Dauda ta hado mana rahoto.
A lokacin da yake ƙara ci gaba da bayani, Inspector General Muhammad Adamu ya ce an ceto 'yan Najeriya 837 waɗanda aka yi garkuwa da su, sannan an samu nasarar kama makamai 1,356 a hare-haren da jami'an tsaro suka kai a faɗin ƙasar. Haka zalika, an kama harsashe 21,300. To yayin wannan yana nufin ana samun nasara kenan wajen dakile rashin tsaron nan? Ƙwararre asanin makaman tsaro na ƙasa da ƙasa kuma shugaban kamfanin tsaro na Beacon Securities, Kabir Adamu, yayi nazari.
Akwai fahimtar da muke da shi na cewa an bar wannan al'umar ba tare da wani tanadi ba, ba ta da ilimi na boko, ba ta da ilimi na addini. To in har za a magance wannan matsalar, kamata ya fara tunkara suke ayi san hanyar da za a waɗanda ke da sauran rabo a jawo su, sannan waɗanda cikin su har dai gangan su waɗanda sirga sun yi zurfi a ciki a dau matakin tsaro a kansu. To kuma wannan matakin bai wuci amfani da doka ba, abinda da Turanci ake cewa criminal justice system, shi mai laifi a kama shi a hukuntar da shi ta shari'a. Komai ƙarfin sojan za ka yi amfani da shi ko amfani da 'yan sanda, idan har baka kama mai laifi ba ka gabatar da shi gaban kotu, an tabbatar da cewa yayi laifin nan a hukuntar da shi, wanda shine zai zanka ma horo ga wani wanda yake da niyyar shiga irin wannan hanya wadda shi wannan yake shiga. To zaka ga matsalar ba a magance ta ba.
Ƙwararru na bayani cewa ta'addanci na da alaka da sauyin ɗabi'a, musamman idan an yi la'akari da yadda jami'an tsaro ke gudanar da ayyukansu. Farfesa Otaki Osana Alananan na Jami'ar Abuja yana cikin masu irin wannan tunanin.
So a magantauna babe a Tanawa na kanso, in ana recruiting ko in ana zaben su jami'an tsaro, a da ina muka sani za a je kauyuka a samu sarki, a san waye ne wannan za a doke shi, a san zuriyansa, a san ina ya fito da sauransu, za a san tarihin mutumin nan cikakke kafin a doke shi aikin tsaro. Su jami'an tsaron cin hanci ya shiga, rashin adalci ya shiga, rashin gaskiya ya shiga. To shi yasa sukan bar kasace su wahala, yawanci ana kakkashe mutane, yawancin kashe-kashen din ma sun san da shi, sun san wadanda suke kashe-kashe, sun su masu ma da ana ciki. To rashin adalcin din kenan, rashin aikata ababin da ya kamata su yi din kenan, rashin kuma su yi aiki sun da ya kamata kenan, to shine damuwa.
To sai dai a lokacin da yake nazarin yadda za a daƙe da matsalar tsaron a ƙasar nan da ma nahiyar baki daya, tsohon shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa Dr. Mike Omeri ya ce akwai gazawa a fannin shugabanci.
Wato shugabanci tana da abin da ya kamata ta yi a wannan harkar, kuma abin da yake nufi shine ko martanin da muke bayarwa da sauran maganganun da muke yi muna yin sa a karkace, kuma ba ma yin sa a coordinated, wato dukkan mu a ce muna magana da murya daya. Kin ga idan mun nuna cewar kanmu ba haɗe ba bisa ga yanda muke magana, to duk wani dan ta'adda ko wani mai son ta da rikici zai samu hanya ya shiga. So abin da ya kamata a yi a gane na shine wayannan kasashen ya kamata su samu wata tsari na yadda za su yi magana da jama'an su da al'umman su gaba daya. Tsarin nan kuma zai nuna, zai taimaka wajen tabbatar da ko ɗan ta'addan ne ma kankan su da sauran su za su sami wani guzuri wanda zai nuna cewa abin da suke ba mai kyau bane, kuma zai taimaka masojoji da sauran mayaka da suke daji don su san cewa jama'an su al'umman su na tare da su. Maganan da za a yi nan da nake cewa ya kamata a fara yi zai sa jama'a ma su tsaya a bayan gwamnatin su da ƴan sandan su da sojojin su da suke bakin daga. So wannan kuma ba wani abu ne mai wahala ba idan ainiya a yi shi. Manyan kasashen duniya suna da irin wannan tsari, mu ne a Najeriya babu. Yanzu ma muna kokari kenan da wasu ƴan uwa masu wanda suke da experience sauran su mu ga cewa an taimaka an fito irin wannan kundin tsarin da zai sa mutane zai taimaka wajen wayar da kan jama'a akan abin da ya kamata su yi, in ba ka ba wannan sha'anin tsaro yana nema ya hana mutane zuwa gona.
Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, yanzu kuma bari mu leka jihar Zamfara, inda gwamnatin jihar ya yi bayani akan manufar bikin cika kwana 100 ba tare da an taba kowa a jihar ba. Ga Murtala Faruk Sanyinna da ƙarin bayani.
Alhamdulillah, yau ga Fulani, ga ƴan sakai, ga ƴan banga, ga manoma, ga Hausawa, duk waje daya domin murna an cika kwana 100 ba tare da an taba kowa ba.
Gwamnan jihar Zamfara Muhammad Bello Matawalle kenan sa'ad da yake jawabi a wajen babban bikin cikar kwanaki 100 na sabuwar gwamnatin jihar a garin Gusau, wanda aka yi wa taken bikin dawowar zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar wace ta kwashe tsawon shekaru tana fama da tashe-tashen hankula. Biki ne da ya hada hancin dukkan bangarorin da suka dade suna yaki da juna, musamman ƴan sakai da kuma Fulani ƴan bindiga da suka ce sun ajiye makaman su. Wani daga cikin ƴan bindigar da suka ajiye makaman da ya buƙaci a saka sunan sa ya bayyana farin cikin da suka sami su kone shigowa birni suna biki bayan kwashe tsawon lokaci mai tsawo suna zaune a daji.
Wato da Fulani suna a guraren su, an bi su ana kashe su ana kone masu gurare da sauran su, dai an ga dabbobin ma ana kashewa. To daga nan mu ma sai Allah ya mallaka mana makamai muka bi su, wanda suka yi mana wannan abun suka kore mu a guraren mu muna radamawa. A gwamnati ta shiga tsakani, gwamnatin da ta cike ta nuna ita ba ruwanta da Fulani, amma yanzu tunda an samu canji mun daina mun aje makamai kuma za a mika su insha Allah.
Fulani ƴan bindigar da dama ne dai suka mika makaman su ya zuwa yanzu a ƙarƙashin shirin sulhu da afuwa na gwamnatin jihar. Makaman da kuma kwamishinan ƴan sandan jihar Usman Nagogo ya gabatar da su ga gwamna Matawalle a wajen bikin.
In the light of this, your excellency, I now hand over to you 19 sophisticated, dangerous and killer rifles for your attention and future guidance.
Gwamnan ya yi alƙawarin fito da shirin samar da ayyukan yi ga matasa a jihar domin kaucewa komawa 'yar gidan jiya. Aka haka kuma ya yi wannan gargaɗin ga duk mai neman yin zagon ƙasa ga tsarin na sulhu.
Idan mun yarda da zaman lafiya tsakanin mu da Allah muke so, to dole a dawo da makamai domin kowa ya samu kwanciyar hankali. Don haka ina kira ga duk ƴan banga, ƴan sakai, duk wani wanda ke da makami ya tabbatar da ya samu ciyaman na ƙaramin hukumar mulki ko DPO ko sarkin gari su hannunta waɗannan makamai gare su kafin wata biyu. Idan wata biyu ya cika ba dawo da su ba, jami'an tsaro za su bi gida-gida ana fito da su. A wannan lokaci idan an kama ka da makami, to kana zama a matsayin mugu ne kai, ba ainihin son a yi sulhu ba.
haka kuma a wajen bikin gwamnatin jihar ta rarraba sababbin motocin sentry da ta saya domin tallafawa dukkan rukunoni na jami'an tsaro a jihar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaidar Murtala Faruk Sanyinna, sai kuma Amina, kamfanin jiragen sama na Max Air ya tsallake rijiya da baya yayin da jirgin kamfanin ya yi saukar gaggawa a filin jirgin saman na Mina, lamarin da ya yi matukar tayar da hankalin alhazai da ke cikin wannan jirgi. Mustafa Nasir Batsari ya aiko mana da ƙarin bayani.
To, alhamdulillah, jiya dai da safe ranar Asabar jirgin Max Air ya taso da alhazai sama da 500 daga Jidda zuwa Mina. Kuma jirgi da ya zo ya samu wani irin yanayi na hadari na ruwan sama mai karfi da iska. To, kuma dai duk da haka dai saboda kwarewar matukan jirgin suka yi kokari suka sauka da jirgin lafiya lau. Sai dai yayin da yake sauka din a fiffike guda ya dan karkace iska ya kada shi. Kan san abinka da na'urar bature. Iska ya kada shi sai ɗaya daga cikin injin din ya dan karci ita wannan hanya ta jirgi da ake kira runway. Amma dai wannan bai jawo wata fitina ba, ba matsala. Jirgi ya je ya yi parking inda ake tsayawa da jirage ya sauke alhazai lami lafiya. Kuma daga cikin wannan abin da ya faru babu wani alhaji ko kuma wata hajiya da ta ji ciwo. To, alhamdulillah dai mun yi murna komi lafiya lau. Su hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta Najeriya NCAA da kuma masu binciken hadari sun zo sun duba jirgin, sun yi aikin su tun jiya Asabar sun koma, sun ce babu wani abu, ba wani abin damuwa daga cikin wannan abu da ya faru. Ana kuma shi jirgin za a gyara shi a cikin kankanin lokaci, za a dauke shi a tafi da shi a cigaba da jigilar alhazan nan.
Na'am, yanzu kana ga zuwa ko yau Lahadi ko gobe Litinin za a iya tada wannan jirgi ya koma inda
Allah ya sa, da in Allah ya sa da cikin awowi kadan jirgin nan zai koma inda ya fito ya cigaba da aikin shi insha Allah.
Na'am, hankali ya dan tashi sosai musamman waɗanda ke nan filin jirgin sama na Mina. Suna ganin kaman jirgin nan dama yana da ƴan matsala, ba a duba shi ba sosai kafin a taso. Me zaka ce ga masu irin wannan bayanai?
To, alhamdulillah, ka san ita rayuwa dama dole kowa da irin yanayin da zai dauki abu idan ya faru. Amma dai babu magana tashin hankali a ciki, domin shi kanshi wannan jirgin a cikin wannan hidimar dauka alhazan da aka yi akalla ya yi sawu kusan 50. To, saboda haka inda jirgi bai lafiya ai ko da sawu 5 ma bai iya yi. Ka gani, kuma duka jiragen kamfanin Max Air nan kowa ya san jirage ne lafiyayye masu kyau. Kuma in ka lura shine kamfani na farko a Najeriya da ake ba alhazai masu yawa yake dauka kusan shekaru 10 ko 12 da suka wuce. Haka ake yi duk shekara, ko abu na ma haka aka yi, kuma haka za a ci gaba da yi insha Allah. Banda wannan jirgin akwai wasu jirage yanzu haka ma magana da nake maka, jirgi ɗaya ya taso da safiyar nan, safiyar Lahadin nan ya taso da alhazan jihar Niger su sama da 500 su ma. Kuma ina ganin magana nan da muke da kai jirgin ma ya riga ya sauka nan Mina zai aje wannan alhazai, kuma duk sauran da suka rage za a dauko su a dawo da su gida lafiya insha Allah.
A gaishe da Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma bari mu je jihar Borno inda shugaban sake farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya da ake kira Northeast Development Commission ya ce nan ba jimawa ba hukumar tasu za ta magance matsalolin da 'yan gudun hijira yanzu haka ke samun mafaka a sansanin daban-daban a jihar. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya aiko mana da ƙarin bayani.
Shugaban hukumar ya dai bayyana hakan ne lokacin da ya zarci wasu sunan na 'yan gudun hijira a cikin garin Maiduguri don ganewa idanunsa irin halin da 'yan gudun hijira ke ciki. Alhaji Alkali ya ce wannan batun na matsalan 'yan gudun hijira abin damuwa ne kwarai da gaske, wanda dukkaninsu a wannan hukuma yakan hana su bacci, wanda ma shi ne dalilin da ya sa suka zo don ganewa idanunsu game da irin halin da waɗannan mutane ke ciki da kuma irin hanyoyin da za su bi don tallafa musu cikin gaggawa. Mun ji dai tabakunan irin waɗannan 'yan gudun hijira game da irin halin da suke cikin kamar haka.
Watanmu da yawa ba mu samu abinci ba. Na biyu mun tafi gona, mun tafi mai noma, tukum abun mai noma mun samu kudi wannan mun zo za mu saya abun da za mu ci.
Ok, noman kudi kuke zuwa ku yi?
Noman kudi. Haka mu bukara mu. Ba su bari mu dinga zuwa mutanenmu.
Abincinmu yau watan kudu ban samu ba. Allah ya taimake mu, ta taimake mu abincin. Kuma mun fita a jejima boko haram sun kashe mu ja da sakaren jama wani mutane sun kashe da a galamari
kun je noma ne
eh sun je sun tafi noma ne eh noman kudi ne sun kashe
me sun wannan kam da muke ciki
Coston House
Coston nan ina ne
akwai na jiko akwai na mofa akwai na kandiga amma majority din mofa
da ya da me mu ba ba mu da kai ba mu sutura kuma ba abinci yau kai wata biyar ba mu samu abinci ba
me sun wannan kam da muke ciki
eh kai mutum ina ne
ni mutum local government na mafana ci da kansa ma face abinda muke fahimta ba mu da shi na biyu ba mu da dakuna na uku ba mu da sana'a
to kuke ku samu abincin da za ku ci tunda kun ce ba ku samu abinci
eh yanzu haka presently da akwai wanda suna tafiya daji ana police
ne wanda suke zuwa yi a daji kace suna zuwa daji
suna zuwa da saran ita ce shirin ma yanzu an rufe haka ana kashe mutane
kamar an boko ran suna bin su kenan
ana bin sosai ma ba na wasa ba
me su wannan camp da
IDP camp muna da muamuwa yana da yawa ba aiki yi ba kuma kasuwanci kuma mun fara noman ma an sun kama na zuciya mun sake dawowa gida an kama mana yan mata sun je itace an kama guda shida biyu guda goma sha uku aka kama uku sun dawo goma an tafi da su har yau ba su dawo ba
kun daina zuwa noma kenan a jeji
eh mun daina zuwa dan mun je jeji muna kallon Boko Haram sun muna guduwa mu dawo
to ko me shugaban sake farfado da shi a arewa maso gabacin Najeriya Alhaji Muhammad Alkali zai ce game da abin da ya gane wa idanunsa
mun zo mun gani abin da ke faruwa babu na mutum zai ce jeje su yi hakuri abin da ya yi ba dadi abin da Allah ya kawo kuma babu da za a yi sai mu addu'a da Allah ga karshen sa
kamar akwai kukawa da wasu suka yi a wannan kam cewa ba sa samun abinci kamar ku a kumance kuna da shiri ne na taimakawa waɗannan mutanen da kayayyakin abinci ko kuma abin da ya shafi muhallin su ne kawai
sosai ma muna da shiri muna da shiri
to kamar yau za ka musu wannan taimakon
nan da ba daidaiwa ba za a gamu a nan insha Allah
Hajiya ya bawo kulu da ita ce shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno
mu da ma ba mu zauna ba akwai abin da muna faɗa advocacy mu je kungiyar majalisin dunkin duniya tun ba WFP ba masu bada abinci tun da suka zo gaba daya hankulan mu ya koma kansu hatta shi yasa garin ruwa ya kwashe hankalin mu bai je can ba
Hajiya ya bawo kulu kenan shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno ke bayyana irin yunkurin da suke yi wajen taimakawa waɗannan yan gudun hijira da suka samu kansu cikin wannan halin kankani kayi Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to a gaida Haruna Dauda Biyu masu sauraro kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu ya ce karfe 11:22 na safe yanzu kuma ga shirinmu na gaba
masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa a cikin shirin namu na wannan makon za mu kawo muku ci gaban hira ta musamman da wakilin Mahmud Ibrahim Koriyai da Dr. Ibrahim Abdul shugaban hukumar yaki da ta'ammali da miyagun kwayoyi wato NDLEA ta jihar Kano da ke Najeriya shugaban yayi karin haske akan taron da shugabannin hukumomin tattara bayanan sirri da kula da sha'anin tsaro na kasashen Afirka suka gudanar a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya akan yadda za su magance matsalar tsaro da safaran muggan kwayoyi a nahiyar Mahmud Gareka
galibi kasashen Afirka to sukan fulo da wasu abubuwa musamman irin wannan inuwa to amma za a tattauna a ce za a yi kaza kuma a ƙarshe sai ka ji abin ya kwaranye zuwa wani lokaci ba tare da wato an ɗauki wani matakin da aka tsara za a cimma ba yaya kake ganin waɗanne matakai kake ganin a irin wannan yanayi tunda abin nan an bujiro da shi yana da nasaba da sha'anin tsaro a tsakanin kasashen Afirka musamman Afirka ta yamma yaya kake ganin za a wato kare abkuwar kwarin yawarsa ko kuma amanta da shi bayan wani lokaci
to kasan akan duba abubuwan da suka faru ne da can baya don a yi tunanin da za a gyara abin da za su iya yiwuwa nan gaba don kada su faru din. Ita wannan harkan kwaya din ta fara ne tun lokacin Colombia, lokacin Pablo Escobar, wanda ke shugabancin wani kota kungiyar kwaya da ake kira Medellin Cartel, da kuma wani Rodriguez Grachas, shi kuma yana da Cali Cartel, wanda yan kwaya ne manya mashahurai da su kudi masu yana kwaya suka rasa inda za su yi, su da ba su iya sa a banki ba, sai suka fito da wasu hanyoyi na wankin kudin, a je a sai a yi kasuwanci, a sai kamfani, a je kamfanin ko kuma na mota ne, ko kuma na kudi ne, ko na safarin abubuwa dai, na sayan kudi dukansu, so da in an kama su ci a mu fo yan kasuwa ne, ba kwaya muke ba, mota muke saidawa. Aka fara irin wannan abun har ya kai ga su Medellin Cartel din sun sa kuɗi mai yawa wajen biliyan 133 a cikin bankuna na America. Aka wanke kuɗin kuma sai aka sake dawowa da su Colombia. To shine to wayannan matakan, ɗaya daga cikin matakan shine ce ita wannan inuwan da za a sassa wayannan bayanai na sababbin method da aka kirkiro da su na wannan na gaya maka. Sannan su kuma jami'an tsaro wanda suke airport, da wanda suke border, da wanda suke wajajen ruwa, da kuma wanda suke cikin nan gida gaba daya, koya masu sababbin hanyoyi don a kama wayannan mutanen masu wayannan abubuwan. Sannan na biyu kuma a yi doka wanda duk za a sa ya zama dokan ɗaya ne na wayannan kasashen Afirka, kowanne akwai wannan. Na akwai wasu kasashen Afirka da ba su ma da irin wannan maganar wankin kuɗin, ba su san su ba, bai riga ya fara zuwa wajensu ba. So in aka samu wannan inuwan, sai duk kowanne a cikin dokokin su ma a sassa masu wayannan abubuwan, su yi su a doka, ya zama ana magana. Je kwanan nan mashi gwasa na magana cewa nahiyar Afirka za su samu kuɗi iri ɗaya ko sabon kuɗi wanda nahiyar Afirka duka za mu yi.
Afirka ce ma ECOWAS
ba. ECOWAS, to irin wannan ake so a sa suka zama kowa suna inuwa ɗaya ne, Afirka ana abu ɗaya gaba ɗaya.
Ana musayar bayanai.
Ana musamman bayanai tsakaninsu.
Najeriya tana fama da kalubale iri-iri musamman ta fuskar ababen nan na sanya mai dama. Can akwai waɗanda suka yi suna sun yi kuɗi da harkar nan ta sai da ababen mai, da haka ma wasu ake cewa kaman suna nema su fi ƙarfin hukumomi irin naku saboda ƙarfin da suke da shi. Ta yaya kake ganin cewa za a kassara ko za a karya lagon waɗanda suka yi ƙarfi da sha'anin ƙwaya ɗin nan a Najeriya misali?
Eto kakamu akwai sashi na 42 na dokan ta kirkirar hukumar yaki da shaye-shayen kwaya, wanda ta ce in aka daure mutum aka samu hukunci gaban alkali, aka ce mutumin na daure shekara 10 ko shekara 12, to duk abin da ya mallaka ta fannin kwayan nan su ma za a kwace, da kudaden shi ne, da gidajen shi ne, da komai mallaka za a dauka cewa kudin kwayan ne ya sayi wannan, sai a kwace su
zama mallakar gwamnati.
Su zama mallakar gwamnati, su kudin asusun gwamnati da kadarorin dukansu a yi gwanjinsu, a saida, a sa cikin ajiyar gwamnati, a ba mutane aiki ta wannan kenan. Sai kuma akwai sashi na 15 na Money Laundering Act, ita doka na wankin kuɗi, ita ma ta tanadi hukunci mai yawa kan wanda. So saboda haka kamar hukumar abu biyu muke a lokaci daya, in muka kama mutum da kwaya muka samu hukunci wajen alkali, sai kuma mu sake neman kuma wani kuma hukunci kan wankin kuɗi da kuɗaɗen da ya mallaka, don mu kwace kuɗin a sa cikin asusun gwamnati.
Dr. Ibrahim Abdul kenan, shugaban hukumar yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, wato NDLEA ta jihar Kano da ke Najeriya. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya a wannan shirin, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban hirar. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Ibrahim Abdul na kuma wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya hirar da shi, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana sauti kuma ta bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu, ga Maryam ta dawo da labarai amma a takaice. To a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya soke wata ganawar sirri da suka shirya yi yau Lahadi da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da wasu manyan shugabannin kungiyar Taliban a Camp David, wato wani keɓaɓɓen wuri don shugaban Amurka. Ana sa ran mahaukaciyar guguwar Dorian za ta kusanci lardin Newfoundland da Labrador a ƙasar Canada yau Lahadi, daga nan ta nufi yankin arewa da tekun Atlantika.
To masu sauraro, baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haili da suka hada shirin, suka kuma bada umarni, da injiniyanmu na yau Zubair.
Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Heures sur 24, VOA.